والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أبو دياس ثبتك الله سبحانه وتعالى ليساك هذا مؤمن ينمشي نا درن ثلاثة رانا لتنو هدو قوة سفر هجر المنزو صلى الله عليه وسلم ندبو دا دليل هدو دا ثلاثين دا هدو واندي دي دي دا شابا كوي غوتان غوم شابيو الشيكالة تدبو بيد غوم شابيو الاساف الميلانية كما يو ان شاء الله زام دولة شيء بدا كراتمنا لتاف اعلام السنة المنشورة نا الشيخ حافظ بن احمد الحكمي ماكو بيوكي ننسك باتا دا مكز اياه ko sama da biyu darasin mu dai na ƙarshe mun tsaya kan tambaya ta 122 ko yawa ana wa lisafin 121 wato bayan mun karanta dalilai akan mizani daga alqur'ani mai girma tambaya ta gaba ita ce dalili dangane da haka din wato shi magana akan mizani daga sunnar manzon Allah صلى الله عليه وسلم بالي في ميمي تالي آيو سيمو كرن تحديثا إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن. قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال تعالى في الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وغير ذلك من الآيات.
ما دليل ذلك؟
ما دليل ذلك وصفته من السنة؟ فيه أحاديث كثيرة منها حديث البطاقة التي فيها الشهادتان وأنها ترجئ بتسجيل سجلا من السيئات كل سجل منها مد البصر. ومنها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أهل. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزنو عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وغير ذلك من الأحاديث.
نعم. تو wannan tambayoyi guda biyu wadda take da alaka da ko in ce mawdu'in da ya shafi magana akan mizani. Mizani wani abu ne kamar da dai yake a Hausance shine ma'auni da za a auna ayyuka. Al-Imam Al-Qurtubi malam mai tafsiri yana da littafi mai sunansa At-Tadhkira fi Ahwal Al-Mauta wa Ahwal Yawm Al-Qiyamah. Babban littafi ne mai muhimmanci, ya tara maganganu da suke da alaka da wannan matsala na duk abin da za a ran tashin alkiyama. A ciki yayi magana akan wannan, yana cewa shi mizani wato auna ayyukan mutane yakan zo ne bayan an yi hisabi. Yace domin shi hisabi shine ake lissafa irin nau'in aikin da mutum ya aikata. Ka aikata abu kaza na kirki, ka aikata abu kaza wanda ba na kirki ba, sai a yi lissafi sai a ga wanne ne ya fi rinjaye ta ɓangaren wato kamar ka ce quality. Shi kuma mizani ana so bayan mutum ya ci hisabi ya wuce to sai kuma a auna ayyukansa. don a gane a cikin ayyukan nasa wanne ne fi rinjaye, yawa aikin kirki ko kuma aikin da ba na kirki ba, domin da wannan za a bashi hisabi gwargwadon abin da ya aikata, saboda ƙara tabbatar da adalci na Allah subhanahu wa ta'ala. Mun yi magana akan wannan cewa babu abin da ke nuna adalcin Allah subhanahu wa ta'ala irin wannan abu, a ce dan adam za a bashi dama shi da kansa ma yi wa kansa hukunci. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Hal mun karanta maganar Al-Hasan al-Basri ko? Yace lalle wallahi mai adalci ne wanda duk zai baka hukunci a hannunka kai wa kanka, domin babu wanda za a bashi hukunci yayi wa kansa hukunci sai face an game masa adalci, a ce duk abin da ka zaba sai a zuba maka ido ka zabi abin da zaka zabar wa kanka. To Allah subhanahu wataala dan tabbatar da adalci yake waɗannan a sa mizani a auna ayyukan mutane. Ma'ana dai ka iya cewa kamar da Malam Qurtubi yake nufi, hisabi ana yi dan a gwada quality, mizani kuma dan a gwada me quantity, ma'ana yawa, a ga yawan aikin mutum ko rashin yawansa, shi yasa ake amfani da mizani. Mizani kuma malamai sun yi magana a kai gwargwadon yadda ya zo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan mizanin yana da kiffa guda biyu. In an ce kiffa shine hannu biyu, mun sani da mizani wato za a yi sanda a tsakiya da wani sandan da ya gitta shi, amma ba kamar cross ba, sannan kuma sai a yi kamar kamar yadda mai ɗiban ruwa yake ɗiban ruwa ga sanda, ga kuma wannan garwa ɗaya nan garwa ɗaya nan ko, ai muna ganin hotonsa ana sawa. To wannan abin da ke da kama da garwa hagu da dama shi ake ce masa kiffa, yau hannu ka iya ce masa harshe ko hannu. Yau mizani yana da wannan harshe guda biyu, kuma za a ɗora ayyukan kirki a ɗaya, a ɗora kuma ayyuka na banza a ɗaya, sai a ga wanne ne zai rinjaye. Wannan asalin mizani kenan. Akwai maganganun da malamai suka yi kafin mu karanto ayoyin dangane da shin ranar tashin alƙiyama mai ake aunawa ne. Malamai sun yi maganganu kimanin hudu. Mai ake aunawa? Shin ana auna ayyukan mutum ne, ko kuwa takaddun aikin, ko kuma ladan aikin, ko kuma shi mai aikin? Abubuwa nawa kenan? Hudu. Yawwa, ko aikin shi kansa, ko ladan aikin, ko takaddun da aka rubuta aikin, ko kuma shi mai aikin? Ai hudu ne ko? Yawwa, to wannan duk aqwal ne na malamai da suka faɗi, ba laifi mu ji daga cikin hadisan da suka dogara da su dangane da wannan zai mana amfani. Wasu malaman suna cewa abinda ake aunawa ranar tashin alkiyama shine al'amalu nafsuha, su ayyukan kansu, su za a zo a dora su akan mizani, wa annaha tujassamu, kuma ana mai da su jiki. Shi aikin ka sai a mai da shi jiki domin yadda za a iya daukar sa a dora akan wato mizani. Wasu mutane da ba su yadda da karbar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake irin wannan magana ba, kasancewar suna gwada komai da hankali ne, suna cewa a su ya za a ce aiki aiki kuma tunda ma'ana ce, ya za a yi ma'ana a juya ta ta zama za a auna ta. Misali yanzu an ce aikin ka na kwarai, ai ka ga ba shine hannunka na dama, aikin ka kuma mummuna a ce shine hannunka na hagu ko? Yawwa, ma'ana shi aikin nan wata ma'ana ce, ba ganin sa muke da ido ba a nan duniya, amma mun san akwai shi. Kayi sallah dazu, amma sallan nan ba tsayawa ta a jikin bangoncin zaka ganta ga kai ita ce sallar ka ta azhar ba, in kai ta la'asar ma a jera ta kamar wani file 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 haka ba, haka bane ayyukan agun Allah ake rubuta su. To wannan ayyuka din ana mai da su su zama jiki ranar tashin alkiyama, sai kuma a dora su akan mizani sai su a ga nauyin su. Wannan kuma agun Allah akwai mamaki? Babu mamaki ana. Kamar yadda shine malamai suke cewa, kamar yadda ya tabbata ne a wani hadisin da Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ke bamu labarin cewa ran tashin alkiyama bayan yan aljanna sun shiga aljanna, yan wuta ma sun shiga wuta, sai a zo da mutuwa a matsayin kamar wani rago al-aghar mai alamomi a goshin sa, ma'ana mai zanen fari, kamar baki mai zanen fari ko kuma fari mai dan digon baki a wani gefe nasa, shine aghar. Za a zo da ita mutuwa kamar rago, haka za a zo da ita, sai a kira ina yan aljanna, sai kowa ya zaro idansa ya miƙo ya kalla me za a yi tunda an yi kira, ina yan wuta, kowa shi ma sai miƙo wuyansa yana so ya ga me ake yi sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a yi shela to wannan ita ce mutuwa sai a bada umarni kuma sai a yanka ta kamar rago in aka yanka sai a ce wa ƴan aljanna khuludun bila mautin su ma ƴan wuta sai a ce musu khuludun bila maut ƴan aljanna ma'ana su dawwama a cikin dadin su babu zancen wato mutuwa haka nan su ma ƴan wuta za a ce musu su dawwama a cikin azabar su babu mutuwa kaga wannan mutuwa me ce ce ai kaga shi ma a nan duniya ba ganin ta muke ba ma'ana ce yawa amma Allah subhanahu wa ta'ala zai jassada ta ma'ana zai mai da ita jiki saboda ayi mana nunin wannan wa'azi din da za a yi ranar tashin alkiyama to kamar yadda yayi wannan haka nan ayyukan mu su ma ana juya su koma wani abu yadda Allah ya so sai kuma a dora su a auna su dan ka ba abun mamaki bane dalili anan shine hadithin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu wannan hadisi mashhuri wanda shine hadisi na karshe a sahihul bukhari kwata kwata inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa kalimatani habibatani ila ar-rahman khafifatani ala al-lisan saqilatani ala al-mizan wato kalmomi guda biyu ko fil mizani kalmomi ne guda biyu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace abin soyuwa ne ga ar-rahman Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma khafifatani ala al-lisan masu sauki ne ba su da nauyi akan harshe sannan kuma saqilatani fil mizani masu nauyi ne a mizani to nan kaga sai mu ce kalimatani kalmomi guda biyu kaga kalma ita ma ba wani abu bane da za a jassada shi ko a nan duniya to amma a lahira tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan cewa a cikin mizani suna da nauyi to ya nuna kenan ashe ayyukan mutum ana mai da su jiki kuma a dora su kuma su yi nauyi yawa to wanda yayi dan adam din yayi aikin nasa kamar da ya ga mana wallahu khalaqakum wama ta'malun menene abun mamaki kuma dan ya sake jassara aikin naku yazo da wata sura yadda zai zama za a wato bayyanar da shi har a ga inda ya dosa to Allah ya samu dace wadanne kalmomi ne wannan guda biyu subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim yawa idan mutum yana yawaita wannan kalmomi kalmomi ne da Allah yake so kalmomi ne da ba su da nauyi akan harshe kalmomi ne kuma da suke da nauyi ran tashin alkiyama an sa mizani za a auna aikin bawan Allah to Allah ya samu dace wannan kaulin cewa ayyuka ake aunawa al-imam al-bazawi al-husayn ibn mas'ud al-bazawi mai tafsirin nan mashhuri da ake cewa tafsirin bazawi mun san shi aiko sunan shi al-husayn ibn mas'ud ya rasu hijran manzo sallallahu alaihi wasallam tana 516 to shi ya faɗi wannan kaulin ya dangana shi ga Abdullahi dan Abbas cewa ra'ayin Ibn Abbas kenan kauli na biyu wasu malaman kuma cewa suka yi abinda ake aunawa sune sahaiful a'mali wato takaddun da aka rubuta ayyukan bawa su za a dauko a auna wannan shi kuma dalili akan wannan shine hadithin wani hadisi mashhuri da ake cewa hadithin bitaqa hadithin bitaqa shine hadithin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin cewa ran tashin alkiyama wani bawan Allah za a zo da shi Allah subhanahu wataala ya tambaye shi me ka aikata na alheri za a zo masa da sijilli sijilli ana nufin takaddun da aka rubuta ayyuka kamar record din ayyukan da ya aikata a duniya za a sa shi a gaban sa kowanne daya maddul basar gurgudan inda idan sa zai iya kaiwa kaga fadin takaddar kenan da za a rubuta duk ayyuka ne da ake rubutawa kuma duk wannan munana ake rubutawa 99 sijillan haka za a zo da su guda 99 kamar da ya kawo mana zamu zo mu karanta shi a cikin ko da yake shi ma a dunkule kawo shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a zo da mutum sai a baje ayyukan sa a cikin wannan takaddun guda 99 kowanne in kana kallon su sai inda idan ka ya tsaya kuma duk cike suke da me da ayyuka wanda yake ba na kirki ba na wannan mutum sai Allah ya tsaye da shi daga ƙarshe sai a ce ko kana da wani uzuri ko kuma kana da wani aiki da ka taba aikatawa sai ya ce ai ba komai ya Allah ya shuru ya rasa ma me zai ce sannan sai ya ce ba abinda kuma yake da shi na wani uzuri duk ayyukan sa ga su miyagu ne kamar ka ce shafi 99 kowace takarda kuma ta kai wato fadin iya idan ka zai iya tsayawa ma'ana inda ganin ka zai kai shi ake nufi to kaga 99 nan duk a ce ya cika da abubuwa marasa kyau sai kuma a tambaye shi me kake iya tunawa ka aikata me kyau sai ce shi dai baya iya tuna komai sai Allah subhanahu wataala ya sa mala'iku su ce masa a'a kana da wani abu da ka aikata sai a fito masa da wata bitaka nan ce bitaka ana nufin kaman kati kati karami an rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah a jiki sai a ce ka manta ai ga wannan ka aikata shi ma'ana ka faɗi ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kuma ka faɗa da ikhlasi ka yi da gaske sai a ce to wannan aikin ka ne shi ma mai kyau sai a zo a ce to bari a auna sai a dora wancan a kiffa daya wato a harshe daya na mizanin sai a dauki wannan bitaka ita ma sai a dora ta a wani harshen dayan na wannan mizani mun gane ana dora wannan mai la ilaha illa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dinna sai tai kasa sai wadancan guda 99 duk sai su yi sama ma'ana kenan kun ga bitakar la ilaha illallah tafi wadancan laifuffukan da ya aikata tarin yayi shi don haka sai Allah ce a tafi da shi a sa aljanna kaga wannan to wannan shi ake cewa hadisin bitaka kuma hadisi ne da yake hadisi ne sahihi ya inganta cewa ko duk aikin mutum muddin da ya ba shirka a ciki waɗannan ayi ta recording ayi ta rubutawa kai kaza kai kaza kai kaza to insha Allah in dai da la ilaha illallah mai kyau babu shirka an mutu kuma an je ga Allah to insha Allah irin abin da zai samu mutum kenan Allah ya sa mu dace da waɗannan to kun ga wannan ai ya nuna cewa ashe abin da ake aunawa shine me takaddun aiki yawa to shi yasa wasu malaman suka faɗi wannan kauli na uku agun wasu malaman suka ce abin da ake aunawa shine thawabul amali ladan aikin shi ladan za a kwatanta shi shi ma a mai da jassada shi nan ce a jassada ma'ana a mai da shi jiki sai a zo a dora shi akan mizani yawa wannan dalilin sa shine hadisin annawas ibn sam'an wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce yu'ta bil qur'ani yawm al qiyamah za a zo da al qur'ani ranar tashin al qiyama wa ahluhu alladhina kanu ya'maluna bihi da mutanen alqur'ani ma'ana ma'abuta alqur'ani in aka ce ma'abuta alqur'ani farko abin da zai zo mana me suwaye aramumi yawa to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara da kansa sai ce alladhina ya'maluna bihi yawa waɗanda suke aiki da shi yawa masu aiki da qur'ani su ake nufi kaga kenan musulmi baki da duk wanda ke aiki da qur'ani da kuma a cikin musulmin wanda yafi kowa aiki da Qur'ani yawa ba iya karanta shi kenan ba tare da aiki ba ashe ko an karanta a sa shi a aiki yawa to shine sai ke cewa alladhina ya'maluna bihi taqdumuhu suratul baqarati wa ali imran wadanda wada a cikin Qur'ani suratul baqara da ali imran su ne a gaba haka za su zo to har zuwa karshe shine a karshen hadisin At-Tirmidhi sai fassara cewa abinda ake nufi da wannan dan a ƙarshen hadisin abinda yake cewa shine za a zo da wannan Qur'ani zai zama haka kamar zayayata ne ko gamamata ne kamar wato gajimare guda biyu haka za su zo da suratul baqara da kuma suratul ali imran tudhilluhu suna lullube shi mai aiki da alqur'ani din yawa sannan sai kuma a sa su a mizani kaga wannan ya nuna me aka sa a mizani sawabi yawa shi sa al-Imam at-Tirmidhi da ya kawo wannan sai ce ba wai kalamullah za a dora akan mizani ba domin kalamullah min sifatihi maganar Allah sifar Allah ce ba ita za a ciro a dora ba yawa amma abinda ake aunawa shine me ladan aikin inji at-Tirmidhi Allah malam al-Hafiz al-Hakimi ne wannan littafin da muke karantawa amma a ɗaya littafin nasa mai suna Ma'arij al-Qabul da ya sharhin Sulam al-Wusul nasa da ya rubuta sai yake cewa shi abin da yake gani lamani a an yakuna al-ati huwa al-amalu nafsuhu ba abin da zai hana a ce wannan fassarar ta Tirmidhi da yace as-sawab ita yake magana ce ba abin da zai hana cewa abin da zai zo a kira shi aikin ne da kansa yazo ba ladan ba mun fahimci wannan yawa ma'ana aikin ka na karanta suratul baqara aikin ka na karanta suratu Ali Imran, aikin ka na karanta Alkur'ani baki ɗaya, sai a suranta shi sai zo kamar girgije haka yana lullube karanta shi alkiyama, kuma sai auna sai a ga girman abin da ka aikata na karanta Alkur'ani da kuma aiki da shi. Mun fahimci wannan? Yawwa, kaga kenan nan zaka iya cewa an yi jam'i zai iya daukar sawabin, zai iya daukar kuma shi ainihin aikin naka. Shi yasa malamai anan yana da alaka da abin da muka karanta a baya dangane da siffar al-kalam da kuma magana al-Qur'ani cewa kalamullahi ne. Yawa, in an ce al-Qur'ani zai zo ranar tashin alkiyama zai yi shafa'a, zai yi ceto ga masu karanta shi, shi ma nan me ake nufi? Ba wai ainihin zancen Allah da yake siffa ce ta Allah ita ce za ta zo a ganta a matsayin makhluki ba, a'a, aikinka na karatun al-Qur'ani da kai mai karanta al-Qur'ani da kuma aiki da shi shine za a suranta shi a matsayin wannan gajimare ko makamancinsa, sai a ga irin girman aikin da ka aikata. Mun gane wannan kauli na uku ko? Yawwa, kauli na hudu, malamai suka ce annal mawzuna huwa al-amilu nafsuhu, cewa abinda za a auna shine shi mai aikin da kansa, ma'ana kai mutum da kai aikin ran tashi an kiyama mutum shi ma ana dora shi akan mizani a auna nauyinsa. Wannan shi ma ya zo a hadisi. Menene hadisin, dalilin wannan babban hadisi anan shine hadisin Abdullahi dan Mas'ud. Wata rana Abdullahi dan Mas'ud ya hau wata bishiya mai kaya, zai balle aswaki, ya hau dan ya karyo aswaki, sai iska ta rika kada wato mayafin sa, kwarjallansa ta kasa, sai kaurinsa ya bayyana. Kaurin kuma siririn kauri ne, ma'ana ba shi da kaurin jiki. Abdullahi dan Mas'ud shine sai daga cikin mutane a gurin da suka gani sai suka fara dariya, wasu suka yi masa dariya, Allah kaga kaurinsa siriri haka, kamar dai mutum yanzu a gaisha ana ba'a. Yawwa, to shine sai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yana gun sai tambaye su mimma tabhaku, me kuke wa dariya ku kuwa? Sai suka ce ai min diqqati saqaihi, suna dariyar wato kaurin Abdullahi dan Mas'ud ne da suka ganshi haka siriri. Dama haka siriri haka kaurinsa yake tsilili da shi, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan kaurin ku da kuke gani ranar tashin alkiyama nauyin su yafi nauyin dutsen Uhud, inji Abdullahi dan Mas'ud. Wannan hadisi akan kawo shi wajen bayanin falalar Abdullahi dan Mas'ud. To shi yasa sai malamai suka ce ashe wannan hadisin yana nuna cewa dan adam shi kansa ana dora shi a mizani. Mun fahimci wannan? Yawwa, domin gashi an ce wannan saƙin nasa ko abin nan kaurin nasa yafi dutsen Uhud nauyi. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya faɗi magana baka cewa ba haka ake nufi ba, ko ba haka ba, kaga da ya san ba hakan ake ba, ba zai faɗi haka ba cewa kaurinsa yafi, kuma cewa ya yawmul qiyama. Da bai ce yawmul qiyama ba sai a iya cewa to a yanzu ne kaurin nasa yafi dutsen Uhud nauyi, mu ne ba ma ji ba ma gani saboda ba mu hau bai dora shi akan mu ba, ko ba haka ba? Ashe abin ba hissiyinsa na duniya bane ana nufin yawmul qiyama. In ko yawmul qiyama ne, a ina ake aunawa? A gun mizani. Ina fata mun fahimci wannan. Yawwa, to wannan sune maganganu guda hudu daga cikin hadisan kuma dai da suka zo akan wannan. Shi ma akwai hadisin za mu karanta shi yanzu, shine hadisin Abu Huraira radiyallahu anhu wanda yazo a cikin Bukhari da Muslim, cewa innahu la ya'ti ar-rajulu as-saminu, akwai mutum mai kiba tiƙeƙe haka zai zo ranar tashin alkiyama, lakin la yazinu inda Allahi janaha ba'uba, amma in an dora shi a ma'auni nauyinsa bai kai fiffikin sauro ba, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga kenan ashe abun ba mizaninmu na duniya bane, magana ce na tashin alkiyama, na tashin alkiyama. To shine a ƙarshe bayan Al-Hafiz Al-Hakimi ya kawo wadannan a cikin Mu'arij al-Qabul, sai yake cewa walladhi istuhira min an-nusus wallahu a'lam, abinda za a iya rinjayar da bayyanarsa daga waɗannan nassoshi, anna al-amila wa 'amalahu wa sahifata 'amalihi kullu dhalika yuzanu, yace shi abin da yake ga a faɗa dan jam'i ga waɗannan hadisai baki ɗaya, karka ce an samu wani babban sabani ne, a'a, in ka kalli abubuwan gaba ɗaya zaka iya cewa abin da za a auna ranar tashin alkiyama shine za a auna shi mai aikin, za a auna aikin nasa, za a auna takaddun aikin nasa. Yawwa, duka a kullu dhalika yuzanu, sai ce li anna al-ahaditha, domin ku hadisai allati waradat fi bayani al-qur'ani, hadisan da suka zo wajen bayanin alqur'ani da fassara shi, kad waradat bi kullin min dalika, sun zo da kowane ɗaya daga cikin wannan ma'ana waɗannan hadisai kuma suna bayyana mana abinda Allah maɗauke faɗa ne a cikin alƙur'ani kaga kenan ashe kuma sai ce wala munafata bainaha babu kuma korewar juna tsakanin su ba tufka da walwala tsakanin su shi kuma dama ka'ida ta malamai in kana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ayoyi a cikin alƙur'ani sai kaga wata aya ma'anarta kaman ta sabawa wata ayar ko wasu ayoyin to maimakon ka ce a wannan akwai sabani ai watsi da wannan hadisin ko kuma waccan ayar ta shafe waccan inda damar da za a yi jam'i a hada kowanne a ce wannan ana nufin kaza wannan ana nufin kaza to ka dauki hakan yafi karka kai ga ƙaryata wani hadisi mun fahimci abu yau shi sai ya ce wa yadullu lidhalika bal akwai abin ma dake karfafa wannan maganar cewa za a auna aikin da mai aikin da takaddun aikin baki daya yace ma rawahu ahmad rahimahullahu ta'ala abinda al-imam ahmad ya ruwaito rahimahullah an abdullah ibn amr wato ibn al-as kenan fi qissati sahib al-bitaqa a qissar mai bitaqa ai mun ji qissar sa dazu ko to akwai wata riwaya da ba wannan da muka ambata ba akwai wata riwaya da al-imam ahmad ya ruwaito qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace tuḍa'u al-mawāzīnu yawm al-qiyāmah za a jirka ma'aunai dana tashin al-qiyāma fayu'ta bir-rajuli sai a dauko mutum fayuḍa'u fī kiffatin sai a dora shi a wani harshe na wannan wato na sikeli wayuḍa'u mā uḥṣiya 'alayhi sai kuma a dora abinda aka lissafa masa na ayyukan da ya aikata fayumayilu bihi al-mīzān sai ya zama wannan mizanin ya karkata da shi ma'ana gurgudan abin da ya aikata din ma'ana waɗancan miyagun ayyuka sai su karkata da shi ma'ana sai ya zama cewa sun fi shi nauyi su miyagun ayyukan da ya aikata mun fahimta qala yace fayub'athu bihi ila an-nar sai a ce shikenan a yi wuta da shi sai an tafi da shi qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza udbira bihi bayan ku an juye baya ko fa idza adbara bayan shi ya juye baya idza sa'ihun min indir rahmani azza wa jalla yaqulu sai aji wani mai shela da yekuwa daga Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa la ta'jalu kada ku yi gaggawar kai shi wuta ma'ana kada ku yi gaggawa fa innahu qad baqiya lahu domin ku akwai wani abu da ya rage masa ba a fito da shi ba fayu'ta bi bitaqatin sai azo da wannan kati fiha la ilaha illa Allah an rubuta la ilaha illa Allah a jiki kuma an rubuta masa ne saboda ya aikata ta ya fade ta da ikhlasi fatuba'u ma ar-rajul sai a dora ta tare da mutumin yawwa nan ne hujjar take yawwa sai a dora ta tare da shi mutumin kun ga can ga miyagun ayyukansa ko nan kuma ga shi kansa tare da wannan bitaqa da aka rubuta la ilaha illa Allah a jiki to ana sawa fi kiffatin hatta tamila bihi al-mizan har sai ya zama cewa wannan mizanin ya karkata da shi yayi ƙasa saboda nauyin an hada shi da la ilaha illallah shi sa har hadisin wannan ko na wancan ruwaya farko da muka ambata annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala yafqulu shay'un bismillahir rahmanir rahim babu wani abu da zai yi nauyi tare da sunan Allah subhanahu wa ta'ala shine bismillahir rahmanir rahim ma'ana in dai da sunan Allah aka hada za a auna ka to dole wannan inda aka sa sunan Allah shine zai fi nauyi yawa to Allah madauki ya sa kalmomin da zamu fadi na la ilaha illallah ko da muke fadi yau da kullum muna fadin su da ikhlasi dan sai mana wannan amfani to mu koma littafi yanzu dai mun ji a dunkule zaka iya cewa mizani in an zo ranar tashin alkiyama abubuwan da ake aunawa hudun ne gaba daya ko ukun gaba daya yawa da aikin da mai aikin da takaddun aikin in an dauki na hudun kuma ladan aikin yawa dukkan su ana auna su to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bayan mai littafin ya kawo mana ayoyi yace qala Allah ta'ala wa nad'u al-mawazin al-qist za mu kuma girka wato ma'aunai na adalci li yawmil qiyamati ranar tashin alkiyama fala tuzlamu nafsun shay'a babu wani rai da za a zalunce ta komai wa in kana mithqala habatin min khardalin ko da zai zama gurgudan kwayar komayya ne a gurgudan kwaya daya ta komayya ataina biha za mu zo da ita wa kafa bina hasibin lalle mun isa masu hisabi wannan da mun yi magana akai wa qala ta'ala alam duki kuma yace wal wazn yawma idhin al haqq shi wato ma'auni ko sukeli ranan nan wato ran tashin alkiyama alhaqqu wallahi gaskiya ne ko wannan ya isa tabbas dalilin ka yadda cewa akwai mizani nafsin alqur'ani ne dama kuma gashi an zo an ce alhaq yawa wannan malam da nake gaya mana malam hafiz alhakami a cikin ma'arij alqabul da haka nan kuma ibnu abul izz yayi raddi ga masu irin wancan kauli cewa ya za a zo a ce wai aikin mutum za a auna shi ai ba mu taba ganin wannan hankali baya dauka ya za a ce wai an auna aiki aiki ai ba ganin sa ake ba yawa dalilai ne da za su rusa wannan mun yi magana akan su naka ba a kareta maganar Allah subhanahu wataala Allah ne yake cewa wal wazn yawma idhin alhaqu faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wanda ma'aunansa suka yi nauyi to waɗannan su ne masu wato babban rabo wa man khaffat mawazinuhu wanda kuwa ayyukansa suka yi ko in ce mizaninsa yayi sauki ba shi da nauyi fa ulaika alladhina khasiru anfusahum to waɗannan su ne suka yi hasarar rayukansu fi jahannama khalidun su masu dawama ne a wutar jahannama وقال تعالى في الكافرين دنگنه الكافرين كما الله مدوكي yana cewa fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna bazamu tsayar musu da mizani baran tashin alqiyama domin kafiri in ya mutu shi ba zancan ma hisabun ba zancan ma a auna aikin sa domin dama aikin nasa haba an manfura haka Allah subhanahu wa ta'ala zai sa shi domin babu la ilaha illa Allah tare da shi to sai mu je hadisan wanda dama su ne inda zamu tashi yace ma dalilu zalika وصفته من السنة منين دليل ونن دكما صفر هكذا دك سنة المنزو صلى الله عليه وسلم يسي فيه أحاديث كثيرة أكوي حديثي دامة منها دك سنس أكوي حديث البطاقة أكوي حديث البطاقة حديث نيميت أو الإمام أحمد يارو توشي كما يدي مكجي وأسلنسا التي فيها الشهادة تاني وانا أتكي وانا البطاقة من يسمي أكيم في البطاقة رأيكم يوه hausance takari suna ce masa mataga hasashi ba haushe komai sai ya canza bitaka ce amma suke cewa mataga din da kake ba larabci bane bitaka ce saboda ba haushe sai ya juya da ya faɗi da yaran su suke cewa mataga yawa yace wa innaha turajjihu ko turajjahu bi 90 sijillan min as-sayyi'at za a rinjayar da ita da wato sijilli takaddun lissafi takaddun bayani takaddun rubutu na aiki har guda 99 na miyagun ayyuka kullu sijillin min madal basar kowanne ko madal basri kowanne littafi ko takadda guda daya gurgudan wato idan mutum ko iya ganin sa wannan shi ma mun ji shi to wannan hadisi na bitaka ya nuna wato hadisi ne dake tabbatar mana cewa lalle ashe ana ai ana auna ayyuka ranar tashin alkiyama wa minha daga cikin su har yanzu hadisan akwai qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ibn mas'ud radiyallahu anhu dangane da abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu da yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ata'jabuna min diqqati saqai shin ku kuna mamaki na wato sirirantar kafarsa ko kafafunsa ko dugadiginsa wallazi nafsi bi yadihi yace na rantse da wanda numfashi nake hannunsa lahuma su wannan kafafu guda biyu fil mizani a mizani yawa kun ga a mizani yafi ma'ana kenan ashe ana dora mutum a mizani asqalu min uhud sun fi dutsen uhud girma mun sha magana akan dutsen uhud fadin sa kawai kuma na taba ga mana wani malami daga malamanmu ya taba zagaye shi da jif haka da jininsa minti 30 sai zagaye shi kun ga ashe yana da tsawo sosai tafiyar da zaka tafi normal tafiya da jeep ka zagaye minti 30 kuwa ashe yana da fadi yawa to banda tsawon sa da kuma fadin to ana zancen nauyi ne in aka ce za a auna nauyin sa kaga duk duniya ba mu da skill da zai auna mana dutsen Uhud ko yawa ba mu da wadanda ma za su bubbugo shi su dora akan mizani yawa to amma da za a auna shi kuma a auna kafar Abdullahi dan Mas'ud to kafar Abdullahi dan Mas'ud ta fi shi nauyi wannan ya nuna kenan ashe kuma har yanzu nauyin mutum ranar tashin alkiyama na nuna cin nasararsa tunda me za a dora miyagun ayyukansa a gefe shi kuma sai a dora shi tare da ayyukansa kaga kenan ashe in har yayi kasa yayi nauyi to ya nuna kamar da shi da ayyukansa na kwarai da za a hada anan sun fi miyagun aikinsa ya nuna ashe kenan cin nasara ne mutum ya zama mai nauyi to Allah ya bamu nauyi ranar tashin alkiyama وقال صلى الله عليه وسلم هكذا منذ صلى الله عليه وسلم إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم يتذا أزود متونا حديث من أبو هريرة بخاري مسلم سكر وتجد ننبي فلا من حكبا يعني فكي متفق عليه أخرجه البخاري في التفسير عند قوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم هكذا المسلم يروي توشي في صفات المنافقين باب صفات المنافقين وأحكامهم أو أنني سكر وتولى حديثي حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أين سوى إنه ليؤتى بالرجل ذا أزود متم العظيم من جرمة الثمين كما من كبا هكذا أزود شي يوم القيامة لا يزين عند الله أما كما أول ألا بازي يديديد نوي جناح بغوضة وتوفبك صوروبة أول ألا سبحانه وتعالى وقال تبين يا فتوانا مغانا سيء النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا ككرنت فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا بذا مزعر مسميزاني برانتاشن القيامة وانا ذاك ريك الدين سديوة أحاديثي ان كاو مغانا النبي صلى الله عليه وسلم يكاو وتمغانا كوشي كوكوما صحابين ديروتو حديثي غالبي صحابين نكي كاو سيتي اقرأوا إن شئتم in kun so ku karanta aya kaza ma'ana yana nufin wannan maganar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa na ruwato muku daga cikin abin da zai zama hujja gare ta in kun so ku karanta kaza yau shine ma'ana kaga ma'ana wannan ayar dalili ne akan wannan maganar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa akwai waɗanda ba za a tsayar musu da mizani ba me abin kallon anan me wani zai waje fahimto mana me yasa aka kawo wannan ayar me alaka ta da wannan hadisin da muka karanta cewa akai za a zo da mutum gashi da girman jikinsa mai kiba kuma sannan a dora shi a mizani sai ya zama mai bashi da nauyi bai ma kai nauyin fiffiken sauro ba a gurin Allah amma kuma sai aka kawo wannan ayar kaga wannan ayar tana nuna me kenan lahum din nan falanu qimu lahum ba maganar aikin su ba su kansu jikin su ma'ana ba za mu tsayar musu da mizani ba ma'ana ba za su yi nauyi a gunmu ba shine fasarar abin da shi yasa aka yi istilali da ita akan wannan yace wa ghayru zalika min al ahadith da kuma dai hadisai da dama akan haka din da suke tabbatar da waɗannan ko maganar imani da as-sirat to al'a ba as-sirat ba kai ko maganar al mizan ba mu zo kan sirat ba da za mu iya bi mu bi diddigi mu koma baya mu gano me aka fara ambatawa daga cikin tasalsulin abubuwan da za su aukuranta su alƙiyama malamin ya ijtihadin sa ya jera abubuwan la'alla gurgudan wuku'in su me aka fara faɗa mana muka koma baya mu gani farko dai akwai maganar mutuwa mu fara daga nan dan dama ita ce matakin farko na tashin kiyama ko dan ya ce ma dalilul imani bil mauti bayan wannan sai ya ce ma dalil fitnatil qabri ko yawa kaga ashe ba za a mutu sai kuma tambayar qabri fitina nan ana nufin abin da zai faru na tambayar mutum a qabri da kuma gurgudan amsar da zai bayar da kuma abin da zai biyo bayan me za a yi masa bayan wannan sai me sai ma dalilul ba'th min al quburi ko yawa kaga kenan mutuwa azaba ko ni'imar qabri da kuma fitinar qabri mun bambance tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu ai ko akwai fitina akwai azaba akwai na'im abubuwa uku ne da ake yin su a kabari na farko fitina fitina nan ana nufin su'ali tambayar da za a yi maka yawa domin ibtila'i ne za a tambaye ka man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka to bayan an yi wannan kuma idan mutum ya amsa sai na'im shine ni'imar kabari ta zo masa a rika shi da shi daga gidan aljanna tun yana kabari in kuma bai amsa ba a rika masa azaba tun daga wuta kuma a takura masa kabarin sa to waɗannan su ne a fitina da kuma abin nan azaba da na'im bayan nan sai sun ambaci me alba'af min alqubur yawa za a tashi mutane daga kaburkansu da kuma maganar wanda hukuncin wanda ya ƙaryata ko sannan kuma sai annafkhu fis sur sai bushi cikin kaho nan kun ga bushin mun karanta guda uku ko ɗayan zai faru ka wasu kafin mutuwa gaba ɗaya ko wanda in an yi shi ne sai a mutu gaba daya to bai kawo shi ba saboda babban da yafi tasiri wajen tada mutane shine na biyun wanda za a tashi kowa kuma ya tashi fa idahum qiyamun yanzurun
yau shi yasa sai jinkirta maganar busa kaho akan ba'as din na wato akan mutuwa na fata mun fahimci wannan yawa to bayan an busa kaho sai me sai alhashr me hashru tarawa ko jam'i a tattara mutane a kora su su hadu wuri guda yawa to bayan wannan kuma sai me ne sai mawqifi sai tsayuwa gaban ubangiji subhanahu wataala yawa to sannan sai me sai al-ard al-ardi da hisab me ardu ina tana mana idan mutuna abinda muka karanta me bambanci tsakanin ardi da hisabi abijiro da aikin kaman ya ka fara bayani amsa na'am me bambanci tsakanin ardi da hisabi gurgudan hadisin Aisha da ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai din mun karanta anan wadai bayana mana yawa al-ardi shine hisaban yasira a ce kai kaza eh nayi ya Allah Allah gafarta mutum ya wuce shine ardi Allah kiyaye mana duhun kabari a hisabi kuma shine bin diddigi ai lissafi ai kwakwale kwakwale to bayan wannan sai me sai magana akan nashrus suhuf ko yawa raba littattafai za a ba wa kowa littafin aikin da ya aikata akwai mai karba daga da hannun dama akwai mai karba da hannun hagu mai karba da hannun dama gurgurda abin da muka karanta a littafin nan ta ina za a ba shi littafin sa ta daman ko kuwa ta gaban sa ko yawa ta gaban sa za a ba shi da hannun dama mai karba da hannun hagu fa min wara'i zahrihi kuma da hannun hagun sa yawa ta bayan sa kuma da hannun hagu yawa to bayan an yi nashirin suhuf sai kuma mizani yawa kaga an yi hisabi sannan kuma sai a zo mizani shi yasa dama shi malam Qurtubi da ya kalli wannan yake cewa wannan ya nuna bayan an yi hisabi mutum zai ga cewa eh ya tsira aikata ayyukan kirki sannan kuma za a zo a sake auna su waɗannan ayyukan da na kirkin da na banzan a ga wanne ne yafi yawa a mizani zancen yawa ake yi a hisabi kuma zancen ne kyau ko rashin kyau mun fahimci abin yawa shine gurgurdan ijtihadin ne da malam al-Qurtubi ya faɗi Allah madauki yasa mu dace da haka yawa bayan nan kuma sai menene yawa sai sirati to shine abin da zamu tashi akai to bayan sirati kuma zamu ji akwai jifir ko wata kankara akwai wata gada har yanzu bayan an tsallake sirati zamu ji sifar sirati da abin da ke cikin sa na abin tsoro insha Allah bashi zuwa darasi na gaba akwai abubuwa da yawa da suke cikin sa da zamu ji na wa'azi da tsoratarwa har annabawa za su tsaya a bakin sirati suna kallon abin da ke aukuwa suna rabbi sallim sallim ya Allah ka tsare ya Allah ka tsare al'ummar mu zamu zo mu ji to bayan sa kuma akwai kantsara ko jisr wato wata gadar har yanzu shine nan shi ma malam Qurtubi yake cewa la'alla wata gada ce tsakanin wuta da aljanna banda sirati wasu malaman kuma suke ce kantsaran nan ita ce dai sirati fassara ce ko kuma suna ne ya bambanta zamu zo shi ma mu ji maganganun malamai din insha Allah akai addressin da zai zo mana nan gaba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana anan kuma abin da za a yi shine za a yi kisasin duk wanda ya zalunci wani to a lokacin za a ce rama ka taba marin wani sai a kira shi a lokacin sai ya rama mari ba za a shiga aljanna da haƙƙin wani akan wani ba ma'ana wannan fa bayan ka ƙetare hisabi an gama ka ci mizani ka ci kuma an ka tsallake sirati kuma a saman wutar jahannama yake ka tsallake shi kaga ba abin da ya rage ga aljanna kawai shiga za a yi to sai a ce aljanna ba a shigar ta da zalunci sai a kira mutane sai a yi kisasi shine har sahabbai suke tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ku an ce za a tashe mu kufatan uratan ba komai tare da mu ina aljihun da zamu ajiye wani abu da zamu biya da shi sai aka ce za a biya ne bil hasanati was sayyiati yawa ayyukan kirki da miyagu da su za a biya a ranar nan kaga ashe kenan mutum ya guji zaluntar wani domin ranar nan ba zancen ka dauko ka bayar domin baka da shi sai aikin ka na kwarai da ka zauna ka sha wahalar sa dinnan a duniya kuma wanda kai ikhlasi ya cika sharuɗa ku duba fa ku gani akwai abin akwai tsoro a ciki kwarai da gaske domin wanda dama baka yi ikhlasi ba baka yi muta ba a ba baya cikin lissafi wanda kai ikhlasin nan kai mutaba'a kai don Allah babu haƙin kowa a ciki sai ladan Allah da ya aje maka to daga cikin sa dai ba kuma sai a ba wani wanda ka zalunce shi to daga nan kuma sai a ce a shiga aljanna ma'ana inda sauran wanda in ba haka ba kuma kaga za a iya dawowa baya Allah sauki to wancan insha Allah ma ji shi darasi na gaba ko ni ba Allah da ya wata doguwar tambaya kuma Allah yana sha'awar ya ji amsa ta shi yasa na tsaya nan din dan mu amsa tambayar sa kafin insha Allah darasin gaba akwai wani ma da ya rubuto na manta takardar ina sauri shi na dauka tana cikin littafin ina ta dubduba ta ban gani ba yana neman cewa da Allah a daure a sa musu wani karatu cewa nan garin Dutse suna da sha'awar a sa wani karatu na musamman don karanta harshen Larabci domin kasancewar harshen Larabci ba dama mutum ya iya karatun addini in ba da shi ba shi ne ke roƙon da Allah daure in samu wata rana wata dama a sa makarantar da ɗalibin ilimi za su ƙarfafa larabcinsu da kuma wasu ilimomin ma ba wannan ba to wannan insha Allah kamar da roƙa din insha Allah za a duba zan duba yiwuwar haka din insha Allah dama yana cikin abin da ake fatan a ce akwai makarantar insha Allah da za a ware ta ɗaliban ilimi waɗanda dama suna da ido a karatu ina sa ran ila ɗaya daga cikin waɗanda dama ke karatu na hau ne da su da litinin dan mun fara kuma abin yanayin musu daɗi ni ma ina yanayin min daɗi ina fa'idanta sosai kuma ya tafi kasancewar wannan abubuwan da suka zo na canjin aiki ya jawo dole muka dakatar da shi ba wata ranar da take free da za a iya yi wannan shine abin da ya haifar amma insha Allah zan ƙara dubawar in za a iya samun wata ranar koda a fara ne in ma ba ni ne zan yi koyaushe ba zan zaɓo muku insha Allah mu samu waɗanda za su ci gaba da yi din kuma mu ga yadda za a tsara gudanar da al'amura din amma fa irin wannan abun haƙiƙa yana buƙatar tabhiya kuma daga gefenku tabhiya ana nufin sadaukarwa da ba da lokaci da kuma duk abin da aka buƙata domin shi abin da ma dole taimakon juna ne dole duk abin da aka sa na ka'ida to zama kuma an bi shi wajen halatta wajen ba da muhimmanci da abin kuma koda za a ce ka kawo wani abu ne da zai taimaka wajen gudanar da abin to ba za ka noki ba domin galibin mu abin da ke damun mu al'adar mu ta tsarin mu nan a rayuwar Bahaushe ko in ce mana Hausa Fulani da aka saba kiran mu shine mun fi so komai ayi mana kyauta yawwa to kuma galibi abinda ake muke bada wata gudunmuwa a ciki za a ga mun fi mai da hankali a kansa yawwa to insha Allah za mu ga yadda hakan zai tsaru kuma mu samu waɗanda koda ba ni din muku kuma dai ina samun lokaci ana yi a ga dai kuma insha Allah abin ya gudana Allah samu dace wannan shi ya rubuto takardarsa doguwa da Larabci yana cewa as-suhalul awwal yace ladayya thalathu as'ila to thalathatu as'ila kamata yace ma hiya ha hiya ala tartib as-suhalul awwal yace an qawlihi ta'ala fi surati an-nisa'i wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin ila qawlihi faman lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ayn tawbatan min Allah wa kana Allahu 'aliman hakima فالله تعالى ذكر كفارة من قتل مؤمنا بأن يعتق رقبة مؤمنة وإن فقد رقبة فيصوم شهرين متتابعين وهذه الكفارة تدل على مقتول واحد إذن الله سبحانه وتعالى ينفذ أولا آية سوى وندي كشي مؤمني دكسكولي أبين ذي شيني يأنت باوة شيني رقبة ويا أنا نفهم باوة مؤمنة ma'ana ana nufin mumini karka dauka cewa mace ake nufi ana raqaba mu'mina ma'ana bawa mumini sawa'un namiji ko mace har inda yace faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ayn tawbatan min Allah wanda bai samu wancan ba sai yayi azumi wata biyu nan kuma a jere shi ma mun san magana da malamai suka akai ko mutum ya fara daga farkon wata yana lissafin wata da tsayuwarsa to zai bi watan ne yadda ya kasance in ya zama 29 ma ba matsala wata ne yawa inda farkon wata ne in ko a tsakiyar wata ya fara to zai shiga kwana 60 zai nema ba lissafin wata ba to shine sai yake cewa wannan ayar tana nuni akan kaffarar maqtulin wahid rai ɗaya ne da aka kashe sai ce wa kaifa idza qatala ash-shakhsu jama'atan kathiratan to ya abun zai zama idan mutum ya kashe mutane da yawa ايكفيه صيام شهرين متتابعين او رقبه واحده ام يصوم شهرين متتابعين على كل مكتوب تو wannan nabiyin shine abin da zai ko wannan rai da alfar masa da darajar sa sai an masa wannan kafara da aka kafara ta kowanne rai sai ba wai ta kowanne laifi ba yawwa wannan shine amsa so a tambayar sa ta biyu yace hadisin abi hassan qala qultu li abi huraira innahu qad mata li ibnani fama anta muhaddisi ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani ba daga cikin sahabbai wani na wani ya'ansa guda biyu suka mutu shine ya tambaye abu huraira ko ka rike wata magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za ta bani kwanciyar hankali da nutsuwa akan wannan mamata nawa guda biyu shine sai yake cewa na'am sigaruhum da'amisul janna yawa ya'ansu kanana ma'ana yan aljanna ya'ansu kanana sune dawwamamun aljanna wato kananan aljanna in an ce da'amis jam'in du'umus ne du'umus shi wata dabba ce karama da'iman a cikin ruwa ba ta fita daga ruwa haka suka fasara ta da larabci dan haka suka ce ashe abinda ake nufi ya'yan aljanna ma'ana kananan ya'yan aljanna kaman kace su ne juniors din aljanna yawa ya'yan mutum idan mutum ya'yansa guda biyu suka rasu a duniya to za a hada su tare da shi a aljanna to shi tambayarsa ba anan take ba yace ya talaqa ahaduhum abahu aw qala abawayhi dayan su zai hadu da babansa fa ya'khudhu bi thawbihi aw qala bi yadihi sai ya rike shi da tufarsa ko kuma ya rike shi da hannunsa kama akhudhu ana bi sanfati thawbihi kamar yadda ni a thawbika kai kamar yadda ni nake rike da gefen tufarka sanfa ana nufin gefe taraf yawa yace fa yatanaha ko falayatana haka ba za su kare ba ko ba za su tike ba au qala falayantahi ba za su kare ba suna tafiya dan yana jan uban hatta yudkhiluhu Allahu wa iyyahu aljannata har sai Allah ya shigar da su da shi aljanna ma'ana Allah madauki zai shigar da uba aljanna saboda dansa dan zai je kamo shi su tafi aljanna mun fahimci abu yawa adama ai annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi wani daban annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa mata duk mutumin da daya ya mata guda biyu nasa suka rasu to za su zama masu ceton sa aljanna surat ceton shine aka zo da ita da wannan ko a wannan riwaya din to sai kuma yace wa an Aisha qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamati hufatan uratan ghurla za a tada mutane ran tashin al-qiyama ba hula kuma sannan ba takalmi ba hula kuma da loba ba kaya a jikin su kai kuma shine uratan kuntu har Aisha tace ya rasulullah الرجال والنساء جميعا اي النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم الى بعض من دي كرنت wannan ko dai daga cikin darussa ma'ana haka za a hadu maza da mata wannan na kallon tsirecin wannan ko wannan na kallon wannan dai har annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Aisha al'amru ashadd min an yanzura ba'dhum ila ba'd ai Aisha abin a ranan nan yafi karfin a ce wani daga cikin su na kallon ya nemi ma ya ga wani har ya ce zai fahimci wani abu mai suna tsirecin wani dan uwan sa ran tashin alkiyama rawahu muslim shine mai tambayar sai yake cewa qultu shi mai tambaya ai nazartu ila hadaini nazaran amiqan fara'aitu anna fihi ma tanaquban ya kamata ba tanaqub ba id inna alhadith alawwal يخبر أن الإنسان يبعث بثوبه يوم القيامة وهو قوله فيتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده يسي شيء أفهم يا دوبا أن الحديث سيكا كمر أكويت بكادة والولاء أتكنسو دا وانت الحديث نفلكو أنت يا لن زي كام تفر أبا هو يوا ننكو مغاشي أنت دا أتعاد متاني با تفر كاك أكويت بكاتة تنبيا يوا يا أبين يكي يوا to shine sai yake cewa wal hadithul akhir yuhaddithu an al insani yuhsharu uryana ba duka da mun fahimce da tambayar take ma'ana dan hadisi nabi kuma ya nuna cewa za a tashi mutum tsirara to me malamai suka ambata dangane da wannan maganganun malamai al munawi sai daga cikin daliban ibn hajar yake cewa abinda ake nufi anan in mun lura dama me riwayar yayi kokonto ko cewa fa ya'khudhu bi thawbihi aw qala bi yadihi yawa yace zai rike tufarsa ko kuma ya kara ya rike hannunsa sai ce dama to wannan ya nuna ashe kenan dama wancan isha amman kalma ce da aka fade ta ba lalle hakikanin tufa yake nufi ba yana nuna irin surar da yaro ke kama kubansa da tufa to irin suran nan haka zai kama tarafu jismihi ya jashi su tafi amma suka ce wannan magana ta cewa za a tada kowa tsirara tana nan ba abin da ya ture ta wannan hadisin bai tura wancan ba yawa abinda ake nufi zai kama hannunsa ko wani gefe na jikinsa ina fatan fahimci wannan yawa shi yasa da zo na kawo mana wancan hadisi da suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa za a yi kisasi suka ce to da me zamu yi kisasi bayan ga mu tsirara ba ku ba mu da komai ma ballantana a ce akwai aljihu mun boye dukiya mun tafi da ita sai ya ce ai da hasanat da sayyi'at za a yi yawa shi yasa yazo kuma har yanzu daga cikin abin da ke karfafa wancan hadisin cewa kowa za a tashi shi tsirara din istisna'in da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa awwalu al-khala'iq yuktasa yawm al-qiyama ko yuksa huwa al-ibrahim al-khalil shi ma mun karanta wannan abaya a cikin halitta baki daya wanda za a fara sawa tufa ranar tashin al-qiyama shine wa annabi ibrahim sannan to yazo a riwayoyi shi ma malamai sun tattauna al-qurtubi a cikin littafin at-tazkira din yayin ta tattauna wannan wai ana nufin kenan ashe annabi ibrahim ya fi annabin mu muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda an ce shine farkon wanda za a sawa tufa ran tashin al-qiyama yace a ba haka bane domin abinda aka faɗa shine yadda yazo a wasu riwayoyi an Allah subhanahu wa ta'ala in aka zo gaban sa kowa tsirara zai a lokacin ne zai umarni cewa khalil yace ala Allah ala ara khalili uriyana yace ya zai yi in ga khalili a tsirara shine zai bada umarni a lokacin sai a dauko masa wata hulla ma'ana wani kayan tufa daga gidan aljanna sai a sa masa kaga wannan yana tabbatar da asalin kowa yana tsirara kenan mun fahimci wannan shi yasa sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma sai a so masa da tufa bayan an sawa annabi ibrahim shi ma sai a sa masa sai su zauna ala yaminil arshi yadda riwaya ta zo mun fahimci abin yawa to ashe kenan wannan hadisi baya saba ma wancan abin da ake nufi dan zai kama hannun uban wato zuwa aljanna insha Allah wa jazakallahu khairan ala hadhihi al-as'ila a tabbaysa ta uku kuma tana magana ne akan matsala ce ta nahwu yace qa'ida ce ta lugal arabiya fi qawlihi ta'ala fi surati at-tauba surati at-tauba wa adhanu min Allahi wa rasulihi ila an-nasi yawm al-hajj al-akbar ho anna Allah bari'un min al-mushrikeena wa me wa rasuluhu tushin yace ya akai haka an ce min al-mushrikeena wa rasuluhu ba a ce wa rasulihi ba eh tunda sai ce wajibu su'al qawluhu wa anna Allah bari'un min al-mushrikeena wa rasuluhu a hadhihi al-waw waw al-atf wannan waw atfi ne ko ba waw atfi bane to amsa ita ce waw atfi bari mu riga tambaya mu riga tafiya da tambayar da amsa kare waw ta atfi ce wa in kana waw atfi wa limadha kana akhirur rasul marfu'an in atfi ne akan lafzul jalala wa adhanun min Allah ko wa adhanu min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah yawnan ne anna Allah bari'un min al-mushrikeena wa rasuluhu kaga idan za a bi ka'idar larabci haka yadda muka saba farko mai karatun nahwu dama dole ya tambayar wannan yawa anna Allah bari'un min al-mushrikeena da sai a ce wa rasuluhu ma'ana domin in ya zama wa rasul atam ma'tufi ne akan Allah lafazin Allah ko kaga anna Allah shi kuma menene mansubi ne saboda anna kaga sai ya zama rasul shi ma mansubi ma'tufan ala mansub anna Allah bari'un min al-mushrikeena wa rasuluhu amma sai aka ce wa rasuluhu to malamai me suka ce anan akwai qira'a ma wasu malamai sun kawo qira'an nasba din wasu suka kawo qira'an al-kasr abin nan al-jar amma duk suka ce shadh ne qira'a sahihiya ita ce wannan wa rasuluhu sai suka ce wannan alal ibtida'i ake ce masa ibtida'i ma'ana wa rasuluhu aidan bari'un yawa shine asalin abin da ake nufi anna Allah bari'un min al-mushrikeena ma'ana sai zama atafin jumla ne akan jumla ba atafin lafazi ne akan lafazi ba mun fahimci abin in ya zama atafin jumla ne akan jumla sai zama cewa wa rasuluhu aidan sai ka kaddara kuma bari'un min al-mushrikeena mun fahimci abin yawa to shikenan wannan sune tambayoyin da Allah ya sa mu dace to sai mu tsaya haka ko Allah ya sa mu Allah ya kara mana ilimi mai amfani kuma ya kara tabbatar da mu a hanyar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.